Mutane na sun ce mun in je nemi Senate, duk da dai da farko na yi turjiyan bana so in nema, amma tunda su suka kira ni dadin masu suke zaɓa na, ke na ga in nake ba zan je ba gobe, wataƙila wani buƙata na nema zai taso, ba zan iya samu yanda nake tunanin ba.
Kallabin shirin ta wannan makon, ƴan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin Kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido, gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa, da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Batun cin zarafin mata ta lalata wani lamari ne da ke ƙara ta'azzara tsakanin al'umma, inda mata da dama suke samun kansu cikin halin tsaka mai wuya a wurare da dama, kama daga makarantu, ma'aikatu, har waɗansu lokuta a wuraren ibada. Za mu haska fitila kan wannan lamari, mun kuma gayyaci likita domin fayyacewa mata muhimmancin gwajin lafiya ko da kuwa suna jin garau. Yau kallabinmu ta mako wata mace ce da aikin alheri ya sa ta yi fice har ya kai ta ga yin tarihi a Majalisar Wakilan Tarayyar Najeriya. Za ku ji ko wace ce. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga hiranmu da kallabinmu ta mako, bari mu buɗe babin da batun cin zarafin mata ta fannin lalata da ke ƙara ta'azzara tsakanin al'umma. Duk da yake ana hukumta ƙalilan da suke shiga hannu, galibi suna cin karensu ba babbaka. Shirin Kallabi ya zanta da waɗansu mata da muka sagaya sunayensu waɗanda suka fuskanci wannan lamari.
Lokacin ina diploma ne a Poli, normal IT din nan da ake yi din nan aka tura mu IT, na nemi wurin IT ina zuwa. Akwai wanda nake aiki a ƙarƙashin shi lokacin, ya dinga nema na, kuma ni na zo na gane neman ba wai neman arziki ba ne, saboda menene shi mutumin nan matan shi hudu ba aure na zai yi ba kenan. Ya dinga mun dabara, dinga mun dabara, da nan nuna mishi ban yadda ba, ya dinga takura ni wurin IT din nan. Na ga ba zan iya ba, ni kuma ba yadda da shi zan yi ba. A lokacin kwata-kwata shekaru na 18 ba wani wayo ne da ni ba, kawai dai Allah ya taimake ni, dan Islamiyyar da kake zuwa, dan Yahudiyyar da iyaye suke maka da kai cewa zina ba kyau, menene mu'amala da namiji da ba mu'aramin ka bane da sauransu, shine kawai a kaina a lokacin. Da kuma buri da na dauka na so in yi karatu, ni ma zama wani abu. Na gama zan iya ba, ni kuma na kasa zuwa gida na fada a gida, kawai sai na daina zuwa wurin. Yace shi ya fi min hankali, ya dinga tracking ina, yace ba zai sani logbook ina menene na kiyarda dai na daina zuwa wurin. So ashe MD din wurin ya lura bana zuwa, sai ya tambaya yace wai wannan yar IT din nan ina take? Sai aka ce mishi ai na daina zuwa. Yace a haka ake wasa? Kuma nan gama IT da zo in dinga roƙo a sa min hannu, saboda je miki ƙarya na yi IT, shi fa ba zai yadda ba. Yasa aka nemo ni, ya kira ni ya tambaye ni, na gaya mishi nace gashi in kuma na ga ba zan iya ba, garan hakura. Na nemi wani wurin AIT din ban samu ba, na nema ban samu ba. This is something da zai iya sani a kara min shigara daya a school, amma duk haka ban daddara ba. Personal experience ina da wannan kenan. Akwai wata yarinyar da na sani ta nema sister ta ci kitso ne, malaria ce, tana zama a gidan yar mamanta, yaron matan da take zama da ita sai irin kai kamar irin shi disciplinarian din nake nan, ya cusa ma yarinyar nan tsoron shi. Yarinyar nan tana jin tsoron shi, yaya kaza bai so kaza, yaya kaza bai so kaza. Daga haka, saboda tana jin tsoron shi, da irin shi kuma gashi ustaz ne a cikin gida, ana jin tsoron shi, ana yaya kaza, ya dinga manipulating yarinya har ya fara lalata da wannan yarinya.
Amina yarinya ce karama mai kimanin shekaru 16 wacce ke zaune a gidan da yaya take aure. Ta bayyana min kai tsaye a zantawar da muka yi da ita wayar sadarwa, inda take bayyana min hannu da take ciki da mijin yayar tata. Ga abin da ta ce,
dai ɗakin mu ɗaya da ita ya ta ce yace karaman kauman su sai ga ya ta dauke ni a maimakon in taimaka mata ita ma ta taimaka min ta mai da ni makaranta to mijin ta ya bata goyon baya akan ta dauko ni ita ma tana ce da ta mishi da to ba shi da matsala dai da tsoro da wani abubuwan da yake yi ba yana kina yawan son ya rinka taba ni haka ina mun magana sai ina son ya rinka taba ni ina matsawa sai aike ni in dauko mishi abu ina da kuma shi na so ita ban ni kuma na wuri ga mushi abu yana ce mushi ya bari ka dena sai ya mai sai ne ma ya ce wai ni ne ma ke da kyau kaza kaza to ban da kyau kaza kaza yana ce mushi jiya to ni da ma ina so in birge ka ni ko ban so da ma in birge ka in na birge ka za ka cutar da ni to ban so shi ne ya ce haka kika ce ya ce eh na ce da ko in na ga mata sai ta ce shi na za ta yi ta ya lai ki tunanin zai iya yin min haka suna da ƴaƴan su yanzu in bata zaman su amma yana ga yawa wata wanda nake ban ta dakin mai kama daidaita ina mata kuka na ce mata ni kin ci da amma na kira ta tana can makaranta ba ta dawowa sai misalin ƙarfe 3 kana zuwa aiki dai na fita lokacin da bai kula ni ba ruwan shirin yana fita ƙarfe 8 7 da rafi ya fice bari zo mani kafin mama ta shiga ci ya fita to amma yanzu sai ya kai gurin 11 12 bai fita ba ai ba na zauna saboda idan na tashi ni wanke ne wankin kayan tsarin yaran nan ba zan shigo ɗakin ba idan ka aikin ma ba zan yi da sauri ba saboda ban san in gama idan ka kira na in ji an sai ce yanzu ko ina neman wani abin in zo in kama shi ne ma eh shi ne ko in ji zuwa idan ka fa man kira sai ya fito da gaskiyan shi ce to in zo in ci to ba zan zo ba ni ai sai ya ma kila ya gaya mata ya ce in ya san wani abin ba na yi to ba zai gaya mata ba yanzu ke kina ganin ya za a iya da sani ai da matsala in ta sani shin wallahi ko ba abin da ni ba na shigan ba za wata shekel wata riga ni kirin ce ta makwaya ɗaya wata ƴar shek haka kuma ita ma ɗan in ma zan sa ta ina sa hijabi kuma ba wai ma masu tsiya ba ne yaya na ta zan ita zagora ta yi mata yawa ta zan ita ita ne kawai ba na saka wando yanzu na yi a gidan ni kuma shi ne ma iya da dare ne ke cire hijabi ko kuma idan na ga tana gidan ke ta ce mun amina miki dan ga sa hijabi in ci in ajiye na yi kuka da idan har na kwanta fuska na tana kumbura kuma in na gan shi ko ina jin tsoro ba na son ya kira ni gaba na zai dinga faduwa in dinga jin tsoro
to nan gaba a cikin shirin za mu gayyaci masu ruwa da tsaki domin nazarin wannan lamari da nufin neman mafita kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau kallabin mu ta mako wata mace ce da aikin alheri ya sa ta fice har ya kai ta ga tarihi a majalisar wakilan tarayyar Najeriya waka aka ce a bakin mai ita tafi dadi ga kallabin mu ta mako
sunana Right Honorable Fatima Binta Bello ni yar jihar Gombe ce kuma yar siyasa ce yar kasuwa mai sarauta ce an aife ni a jihar Delta ran 1 ga watan 4 shekara 1971 bayan yakin basasa so kaman kusan ma ni ce first baby kina barak din lokacin babana soja ne
okay.
So dole muna yawo daga Delta da na fara kaiwa dan shekaru muka yi Sokoto daga Sokoto muka dawo muka yi ta gefen kasan Yarba specifically Ondo State so a wurin da na fara shiga Boko na primary school ina a wurin babana ya dawo Arewa na dawo na yi WTC Bajoga daga WTC Bajoga ina gama dama ina sha'awan koyarwa na zama malamar makaranta na shekara biyu to lokacin da shekarun ba yawa ne da su ba kin san a da in ka zama malami ana so a ga ka cika ido da sauransu so na ga dai kaman yarinya ce sosai ke na ga maybe ban fitting into abun ba amma it has been my dream in zama malama alhamdulillah na yi koyarwa na shekara biyu na zo na samu aiki a State Minister of Works as clerical officer lokacin ana tsohuwar jihar Bauchi na yi aiki na shekaru da ɗan dama na tafi ina aiki na je na yi diploma a public admin a Jos na dawo ina cikin aiki na ji kawai ba na sha'awan aikin kuma sai na aje aiki na aje aiki ke a 2006 shekara na 2006 kenan ke mai girma gwamnan Gombe lokacin na gina makaranta a ƙauyen mu lokacin na basu kyauta
ke da kanki
ni da kaina a 2006 saboda kafin 2006 sai na gina makaranta ina ji 2005 ne naga ana buƙatan ajujuwa na ji price given day hakan nan aka ce ana neman a kuskure ajujuwa ke nace zan ba da 200,000 a lokacin aka ce a in kin bayar fa ba zai yiwu ba kar a cinye kudin aka ta bani dai shawara ke nace to a bani filin ya foundation kowa ma ya zo ya dora to da na foundation dai ke naga aikin ba na tsayawa bane ba kullun ina son ga na dora wani abu har dai na zo na gina ajujuwa uku da dan dakin malamai kadan a tsakiya staff office kenan ake cewa ke na ba community ina to lokacin mu zan fara makarantar nan lokacin ne na san na shiga wani hali saboda da na rubuta a state government da secondary school ne zan ba da wurin ke aka fito min da wani irin adawan da ban san kanshi ba mai gida na shi lokacin shi dan siyasa ne ni bana siyasa a lokacin
kin ma yi aure kenan
eh na yi aure na ma aihu lokacin dana bai fi shekara 3 zuwa 4 ba so he suke cewa wai ai miji na yana bani kudi ina zuwa ina so in yaki jam'iyyar su ne lokacin PDP ne take gwamnati a Gombe sai aka ji aka ce mai girma gwamna kar a karbi ajujuwa kar a karbi ajujuwan ma aure na sai to ni na aiki a lera sai kar a karba aka ce ba za a karba ba nace to ikon Allah halillahi na zo dai na yi shiru shi gwamna ya sani da suna ne kuma ban san ma ya sani ba ke wani rana ya sa kanin shi a nemo ni aka nemo ni na zo ya ce min me kike nema nace babu an ce kin gina makaranta nace eh ba su da ajujuwa ne mai girma gwamna na taimaka tun daga garinmu ne ke ce to ina godiya ba kya nema wani abu nace ba na nema to sun zo sun dame ni da kaza kaza nace wallahi ba ko daya shikenan ke ce za ki siyasa nace zan yi tunani dai eh amma in ka karbi makarantan
hujjar da kika bashi
eh nace in ka karbi ajujuwan da na gina zan shiga siyasa ke ce mun haka ne nace eh haka ne yace to ajujuwan nan ba a za karba amma ni zan yi tafiya gobe mata na first lady da chief of staff da youth leader na state za su je su karbi makarantan nan ke ne sujada nace alhamdulillah buri na ya cika zan shiga siyasa ranka ya dade yace za ki shiga nace ranan ka turo min da chairman na local government na jam'iyyar ka da woman leader na jam'iyyar ka na local government da ward ward chairman da woman leader sa ward ward su wayannan zan ba su keken dinki 11 wayannan babura 11 ke ce binta ba wani ba wani ba kusa rana zaki nema ba nace a'a ni ba na ban san ma ya ake siyasa ba but ina so in ba su abun aiki ke ce to shikenan aka zo aka yi taro aka karbi ajujuwa aka zo aka yi jawabai na karbi katin jam'iyyar rana
shekarun ki nawa lokacin
shekaru na lokacin 29 na karbi katin jam'iyya da na karbi katin jam'iyya aka zo zabe kafin ayi zaben 2007 zai nemi second tenure shi 2006 ke bani deputy chairman na local government dina da za a bani chairman nace an bani gaskiya ina da sharadi kudi ba zai zo talaka yanzu yana kuka ban ba da kudi ba kuma ba zan jira yana bi due process ba kar a zo a kama ni saka ce a wannan za ta yi barna aka kira bani deputy a ce dai ina cikin mutanen a tafi da ni na karba muka yi zaben 2007 ana gama zabe ya kira ni da kanshi ya ce mun duk mukamin da kike so a gwamnati zan baki ke nace ni ba na son mukami ya sake tambaya na yi na fashe da kuka ya ce me sake kuka nace kanin mama na yana commissioner a tenuwan ka na farko yanzu kuma ba zan iya shiga cikin
harkan mulki ba
gwamnati ba saboda kar ya ga kamar na masa sanadin barin mukamin da yake kai ke ta ai kanin mamanki da ke ba daya bane ba mutane suna son ki ni kuma ina son yi aiki da ke sai na sake na tsuguna a gaban shi ina kuka nace to shi ya zakai da shi shi yana da iyali ya auro yar mutane da yaya ni kuma gani nan ni da mijina yana wani local government ne ke ce ba damuwa zan bashi special advisor dukkan mu a gida daya ya bani commissioner ya bashi special advisor
commissioner me
na mata da da abun nan walwalan jama'a da yara Minister of Women Affairs Social Development so nayi aiki a wurin shekara 4 to ina commissioner ne dai naje nayi first degree ina dan lokacin na zama commissioner ina da diploma ne naje nayi first degree ina
a wace jami'a
a University of Maiduguri na gama ina dadda gamawa na shiga takarar House of Reps Allah ya bani nasara na ci zabi daga nan nazo majalisar tarayya nayi shekara 4 aka koma mutane na suka cin sake takara ne takara na nemi still House of Reps
daga wani shekara zuwa wani shekara
2011 zuwa 2015 ne first ten wadina nazo kuma ne sa'a lokacin na samu chairman din kin lura da majalisa hardly first time a zama committee chairman amma da yake da muka zo dukan mu kusan sabbin yan majalisa ne muka zo a karni he na samu chairman na women in parliament wanda kuma ba wai a national assembly bane kadai ya comprising mata da suke jiha councilori duk dai zabebbiya mace wanda dai an zabe ta ta fannin dokoki har councilor suna karkashin wannan committee din so nayi aikin shekara 4 ina House of Reps ina kuma lura da wannan committee din 2015 zuwa 2019 kuma na sake dawowa majalisa karni na 8 da na da karni na 8 fortunately enough he a northeast gaba daya ni kadai ce na dawo majalisa jam'iyyar PDP lokacin guguwar tsunamin baba Buhari ya kwashi mutane da yawa so na isa a dai mutane na suka dawo da ni to da na dawo he aka zo ana maganar shugabancin majalisa he dogara yace to tun da ni daga jam'iyyar adawa ne kuma ni kadai ce a the whole northeast yana da kyau a dauko ni a kawo ni cikin harkar mulkin majalisa anan ne aka bani shugaban marasarin zai na tsawatarwa gefen tsawatarwa muka yi shekara 4 a majalisa muka yi dai aiki a wannan dama na biyu din ma na samu karin girma wanda na zama vice chairman na Commonwealth Parliamentarian African Region ne shi ma shekara 4 ina tare da Commonwealth Parliamentarian
aiko alheri ya biya honorable binta ba ya kata kenan ba idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za ku ji abin da ya hana honorable komawa majalisa bayan cin zabe karo na biyu duk kuwa da goyen bayan da take tana da shi tsakanin al'umma to madalla bari kuma mu koma kan batun kula da lafiya inda muka gayyaci likita na'iba Idris wanda ta yi cikakken bayani kan mahimmancin binciken lafiya musamman ga mata koda suna cikin koshin lafiya
akwai wasu cututtuka waɗanda ba su cika nuna alamomi a zahiri ba abinda muke kira su asymptomatic kenan zaki ga misali sankaran mama ko kuma sankaran jiki haka ko kuma wata cuta dai da kwata-kwata ba ta nuna alamu wani sa'in sai mutum ya zo asibiti a duba shi tukuna sai a gane cewa ai yana da wani abu to mutane da yawa suna dauka cewa ai cuta sai ta fito ta nuna alamomi a zahiri shine abin yana da mutum to wani sa'in tana cin mutum dan adam a jika tana cin shi amma ba wannan check-up ɗin mutum yake zuwa ba bai cika nuna da wuri ba cewa mutum yana da shi kuma a dauki taimakon gaggawa
menene ma muhimmancin binciken lafiyar jiki ga mata
yayin da mutum yana zuwa wannan ana mai check-up ɗin ko mace ko namiji yana bada daman ya nuna da wuri cewa mutum yana dauke da wata matsala ko cuta to a lokacin da za a gane to kin ga a lokacin za a fara bubuwa mutum magani da wuri ba wai sai cutar ta ci jikin mutum ba tukunna sai a zo ana kakanni kai daga ina za a fara. To amma aka gano ta da wuri ana iya fahimta, banda wannan kuma akwai abin da yake kira family history, wato wasu cututtukan da suke bi ta jini haka ta gado kenan. To kinga idan mutum yana zuwa check up to ga ai zai iya bayyana to shi fa ga wasu wani cuta da suke da shi a gadan su, to za a iya mai bayani shin shi yana da wannan risk din, wato yana siratsin samun wannan cutar ko kuma baya siratsin samun ta. To duk waɗannan abubuwan su ne suke da muhimmancin mutum ya dinga zuwa yana check up. Kaman hawan jini ne, wasu zaki ga ba sa nuna alamu, sai dai kawai su ce mai yiwa bayan sai yana ciwo a hannu, yana ciwo. To amma idan suka zo asibiti ana duba blood pressure din, wato hawan jini, sai kiga ya hau, su ba su ma sani ba kwata kwata. To muhimmancin da yafi karfi shine a gano abu da wuri domin a tabbatar da ina za a bullo mai.
Wasu gabobi ne ya kamata mata su rika binciken lafiyar su?
Akwai gabobi da yawa da mata ya kamata su dinga duba lafiyar su, amma bari mu fara da guda biyu waɗanda suka fi muhimmanci. Na ɗaya akwai sankaran mama, shine breast cancer, sai kuma na biyu akwai cervical cancer, wato kansar bakin mahaifa. Kin ga ita breast cancer, mutane da yawa a duniya abin da yasa ake gano ta da wuri suna samun lafiya kuma saboda wannan check up din da suke zuwa ne, wato binciken lafiyar su. Tunda anan gefen duniya bamu cika zuwa medical check up ba, sai kika ba a gano ta da wuri har sai ta bayyana kanta da kanta. To kin ga su kuma a can ana zuwa check up to koya aka ganta nan da nan zaki ga an yi wa mace magani. To kuma idan aka gano ta da wuri akasari da yawa mace na iya warkewa ba tare da wata matsala ba. Wasu zaki ga suna nuna alamomi da wuri, wata kuma ba ta nuna alamomi da wuri. To shi yasa ake so wannan check up din a dinga zuwa. Na biyu kuma wannan kansar bakin mahaifa, ita kuma yayin da mace ta fara saduwa akwai wani test, wato pap smear, za a dauki sample a bakin mahaifan nan ai bincike a ga shin wajen ne yana da alamomin samun wannan kansar din kuwa. To in already tana da shi aka gano da wuri, to kinga za a fara magani. Idan kuma ba a kama ta da wuri ba har sai ta cicicicici, to kinga shine wajen kafin mutum ya samu lafiya kan sha wahala. To amma fa ita cervical cancer tana da vaccine ɗinta, wato akwai rigakafin da ake yi daga shekara 9 ana iya ba mutum ma rigakafin ta. To kin gani akwai rigakafi da ake yin ta domin ta kare mace daga wannan human papilloma virus wanda yake janyo ta. Sai kuma wasu hada da kaman su hawan jini, su ciwon suga haka, da wasu dai abubuwa da suke addabin mata. To shine kamata mace ta dinga binciken waɗannan gabobin, yana da muhimmanci. Waɗannan gabobin balin aka magana akan sankaran mama da kansar bakin mahaifa, a duk duniya ita ce su ne kansar inda suke addabin mata gaba ɗaya, kuma mata da yawa suna rasa rayukansu balle ma a wannan shafin kasar mu haka ta Najeriya. Kuma abin da yake janyo wannan shine rashin wannan binciken lafiya din kenan, wato medical check up. Idan mutum ba wai ya ga wasu alamomi bane baya son zuwa asibiti kwata kwata, sai abin ya ci ya cinye.
To sai ku tare mu mako mai zuwa domin jin ci gaban wannan bayani. Nan kuma za mu dasa aya a cikin shirin a wannan makon, sai mako na gaba ku je mu da wani sabon shirin. Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin domin ba da gudunmuwarki ga yayata yunkurin da mata ke yi na ganin ci gaban al'umma da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da matan ke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Binta Ibrahima Kaduna garin gwamna da Madina Dauda da kuma Hawa Umar a birnin tarayya Abuja da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. A madadin su duka, ni Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.